أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقودي أن الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حدوى أولنا ساهية تلا ربا أيومنا ترى قوتنا رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كراتا قبود أياد داري حدود 40 دبيو وندي داتي وأشرين دايا وطن حدو ميلادية تا قبود أشرين دايا إن شاء الله تعالى وأنا زي زمان تومنا زما نشدة أتكين كراتون تفسير القرآن ميجرما بانغارن دي شاهي كراتونا وإيماتا فاتم وبنجي سبحانه وتعالى يا أمسى منا أيوكا دمكيي وبنجي سبحانه وتعالى يا سنيا وأنا أزمي دمكيي دائر أيوكا دائكي غباتا روا ألا سنيا وأنا أيوكا غباتا تكين ميزان نحسنات جمو غباتا ubangiji subhanahu wataala ya bamu dacewa ajiya mun tsaya karshen suratul masad yau insha Allah ta'ala zamu tashi harkon suratul nasr suratul nasr ita ce idza jaa nasrullahi wal fata bismillah
bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fata ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا
بسم الله الرحمن الرحيم تسونا الله من رحمة من جنكي وانا سورة أنا كنت تسونا سورة النصر وانا سورة مدنية tare da ijma'in malumai gaba daya sannan kuma ana kiranta da suna suratul tawdi' suratul at-tawdi' bimana surar bankwana wannan sura tana da ayoyi guda uku sahaka Abdullah ibn Abbas yayi bayani kamar da hadisi yake cikin sahihu Muslim cewa lalle ta safka a ƙarshen rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita wannan sura suratul nasr sannan kuma safkar da ita ma alama ce daga cikin alamun cewa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ƙarshe ubangiji subhanahu wataala bayan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah yake ta idza jaa nasrullahi idan nasara ta ubangiji subhanahu wataala ta zo wal fathi ko kuma wal fathu sannan kuma da budi zamu zo mu shi mai ake nihi da wannan budi kena idza jaa nasrullahi idan nasara ta Allah tazo ko kuma kace haqiqa nasara Allah tazo wal fathu sannan kuma Allah da budi da akai la sai ma bude garin makka da akai musulunci ya shige ta wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja a wannan yanayin zaka ga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a tawaga tawaga imana mutane za su rika tururuwa zuwa shiga musulunci saboda wasu dalilai wanda za mu bayyana anan gaba insha Allah ta'ala wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Allah yace to ga umurni ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi da godiya ga Allah ubangijinka wastaghfiruhu sannan kuma kai ta neman gafaran Allah subhanahu wataala innahu kana tawwaba lalli Allah mai girma da buwaya ya kasance mai amsan tuba ne wannan shine tarjuma na wannan sura suratul nasr suratul nasr ubangiji subhanahu wataala ya ambaci lafazi na harko yace idza jaa an-nasrullah duragi aka ce an-nasr shine al-aun al-aun kuma shine taimako kenan idan taimakon Allah subhanahu wataala yazo idan aka ce al-aun kuma ma'khudun min qawlihim qad nasara al-ghaythu al-arda bi ma'ana ruwan sama ya taimaka wa ƙasa idza aana ala nabatiha idan ya taimaka mata akan fitar da tsirrai sai a ce ruwan sama ya taimaka wa ƙasa wani irin taimako bi ma'ana ruwan da ya safka a saman ƙasa a dalilin sababin wannan Allah subhanahu wataala ya tsirar da tsirrai a wannan ana kira shi da suna al-aun al-aun shine agaji ko kuma kace taimako wanda ubangiji subhanahu wataala ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam malamin tafsiri imamu tabari Allah ya rahama a gare shi yake cewa al-muradu bin nasri nasrur rasul sallallahu alaihi wa sallam ala quraish idan kace an-nasr ala lihim nasarar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu akan quraishawa ka duba kaga irin dauki ba dadin da aka rika yi tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da mutanen garin Makka tun daga harkon da'awa ta kai inda mutanen da suka yi imani garin Makka ya gagare su su zauna a cikin shi dole dole ba girma ba arziki sai da suka buda suka tafi ƙasa Habasha akai hijira ta fari akai hijira ta biyu saboda irin yanda mutanen garin Makka suke musguna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka yi imani tare da shi war suka yi imani tare da shi ana musguna musu iya musgunawa wanda wannan abin ta kai zuwa ga irin su Abu Jahal sun kashe da yawa daga cikin safan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun azabtar da su za a dauki mutun a kai shi cikin sahara a lokacin zahi a bankare shi sannan kuma ayi chali chali a doko dutsi mai yauni a kawo a dora saman kirjin shi amma duk da shi suna kaba sunan Allah subhanahu wataala da dayanta Allah mai girma da buwaya ba su sauya ba game da abin da ya kasance yake tare da su na imani to yanzu sai gashi ubangiji subhanahu wataala bayan abin da ya faru ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma garin makkan ya gagare shi ya zauna yayi hijira ya koma garin ya koma shi sumul taif da niyan cewa zai dan samu sassafci da ya tafi taif sai ya iske shiriri tadda take taif ta hi karhin shiriri tadda ba da garin makka hallau dai sake dawowa garin makka mutanen garin makka ajma'u amrahum akan qatli ala qatli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa za su kashe manzala sallallahu alaihi wasallama a dalilin haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya mushi wahayi akan cewa yayi hijira ya koma garin madina ya bar ma garin makka gaba daya manzala sallallahu alaihi wasallama ya hutu daga garin makka ya juya ya kallita yace la anti ahabbul biladi ilayya yace wallahi ke ce mafi soyuwan gari a cikin zuciyata bimana garin makka nahi son ki sama da kowane gari in banda mutanen cikin ki sun kore ni manzala ya kama hanya da shi da abubakar siddiq suka kama hanya suka isa zuwa garin madina bayan an tayi garin madina aka zo aka yi yakin badar aka yi uhudu aka yi ahzab aka zo aka yi irin su tabu da sauran yaƙi da aka yi gaba daya har aka zo inda aka yi fathu makka aka yi fathu makka bude garin makka da sanya mata musulunci to kaga mutanen da aka hudda su wataƙila ma da suka zo yin hijira a ɓoyu suka yi hijira amma yanzu ga su sun komo cikin garin a matsayin su ne shuwagabanni abinda suka faɗi da shi ne za a aiki waɗancan masu ɗaga musu karar hancin nan gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala ya yi maganin su kenan shi ne abin da Allah yake nihi da idza jaa nasrullahi idan nasara ta Allah ta zo ko kuma haƙiƙa nasara Allah ta zo wal fathu sannan kuma da al fathu idan aka ce al fathu shine fathu makka bimana bude garin makka ta zamanto gari ne na musulunci wannan shine abin da al-hasan al-basri ya hadi shine abin da mujahid ya hadi da wasu daga cikin malamai abdullah dan abbas da sa'id ibn jubair suke cewa huwa fathu al-madain wal qusur wa qila fathu sa'ir al-bilad wa qila ma fatahu alayhi min al-ulum bimana irin budin da Allah subhanahu wata'ala yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na gariruwa suka zo suka rika shiga cikin musulunci to wannan shi ake nihi da wal fathu bimana da budin da Allah subhanahu wata'ala ya sa aka samu a wurare daban-daban mu kalli abin ta huskoki kamar haka huska ta harko a ce yau an baki aikin daukan wasu al'ummar suke kan wani tunani daban a ce ki sabke su daga saman wannan tunanin da suke ki dora su saman wani tunani sabu wanda ba su yarda da shi ba kuma ba su imani da shi ba ka sawwara kai imagine yanda al'amari yake da wahala yanzu misali zaka samu mutum guda daya a ce kawai wanda ake so ka sake mishi tunanin shi kadai sai ka buga sai ka ce kai wallahi wacce wahalar sha'ani gare ta ko kuma ka ce wani wahalar sha'ani gare shi to ba mutum guda ba ba mutanen gari guda ba a mutanen duniya gaba daya a aiko ka a matsayin dan sako daga wajen Allah cewa sai ka safke su daga saman abin da suke kai na shirka ga Allah subhanahu wataala zuwa ga dayanta Allah mai girma da buwaya ka san wannan ba karamin aiki bane ba dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huskanci duk abin da ya huskanta na kalubale da zagi da cin mutunci da dukkan wani abin da yake na hantara ne da sauransu dan saboda tsayawa da jajircewa da yayi akan sai an bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai to shine Allah yake cewa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sannan kuma zaka ga mutane a lokacin da kaga mutane yadkhuluna suna shiga fi dinillahi cikin addinin Allah afwajan bima'ana jama'a zaka ga mutane suna ta shigowa cikin musulunci to wannan kuma ya tabbata a cikin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutane sun kasance yuslimuna afwajan ummatan umma mutane suna musulunta afwajan tawaga jama'a malam dhahaki yake cewa al'ummatu yace wanda suke musuluntan nan misali a kadarta al'umma yake cewa al'umma yace kamar misali mutum 40 ne kamar misalin mutum 40 za su zo su ce sun yi imani a da da kyan mutum guda zai zo ya musulunta amma yanzu sai a rika sa mutane 40 suna zauwa wasu sama da haka wasu kasa da haka nan za su zo gaba ɗaya su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan shine abin da Allah yake sa yake cewa wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja zaka ga mutane suna shiga cikin addinin Allah tawaga daga cikin malaman tafsiri akwai wanda suka ce abinda ake nihi da afwajan anan ana nihin mutanen garin Yaman ana nihin mutane na garin Yaman imana mutanen garin Yaman su ne mutanen da suka taso gaba ɗayansu suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama kusan a lokaci guda ɗaya mutanen garin Yaman ya zo a cikin hadisi ingantacce a cikin sahihu Muslim hadisin Abu Huraira Allah kare yarda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace atakum ahlul Yaman imana mutanen garin Yaman sun zo muku mutanen garin Yaman sun zo muku yace hum ad'afu quluban wa araqqu af'idatan mutane ne waɗanda suna da raunin zuciya kuma suna da zuciya mai tafshi sai manzo Allah yace al-fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyatin wa yamaniyatun yace al-fiqhu yamanin yace kaga fiqhu gwana fahimtar addini ya zama mallakar mutanen garin Yaman sannan wal hikmatu yamaniyatun ita ma hikimar gaba daya ta mutanen garin Yaman ce to wannan kenan akan maganar waɗanda suka ce wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ana nihin mutanen garin Yaman a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la ajidu nafasa rabbikum min qibali yamana manzo Allah yake cewa ina jin kamshin samun budi na Allah subhanahu wataala ta bangaren mutanen garin Yaman to kenan da sauran maganganun da malamai suka yi kenan wa ra'aitan nasa yadkhuluna zaka ga mutane sun zo suna shiga fi dinillahi cikin addinin Allah afwajan jama'a wasu suka ce ana nihin mutanen Yaman sannan kuma da sauran ma mutanen da suke kewayen garin Makka gaba daya saboda a lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fara da'awa akwai wanda suka ce mu muna nan ba za mu imani da shi ba me suke jira suna jiran ran da zai zo ya bude garin makka in dai ya ci garin makka da yaki to su kuma sun yarda annabin Allah ne me yasa saboda sun san garin makka suna da labarin Abrahata da shi da giwayen shi ko lokacin da yazo yake faman ya za a yi rushe ɗakin Ka'aba yazo daga ƙasar Yaman a ƙasar Yaman sun kasance suna da wani ɗakin su na ibada wanda mutane can suke zuwa ba sa zuwa Ka'aba yanzu sai aka samu wani mutum daga cikin mutanen garin Makka sai ya ɗoki me ake kira shi da suna bayan gari ya ɗoki kashi sai ya shiga cikin ɗakin da ake bauta na ƙasar Yaman din sai lalata ɗakin da kashi da sauransu da mutane kenan su kyamaci wajen yanzu Abrahata da ya samu labarin cewa haƙiƙani ga abinda wani mutumin garin Makka ya zo yi ma ɗakin su na ibauta sai ce to shi kuma ya rantse da abinda ya yarda yake bauta ma cewa sai ya je ya rushe ɗakin Ka'aba gaba ɗayan shi sai ɗauko giwaye da tawaga ta yaƙi yana minuhatan zawwa ya rushe garin Makka ya rushe ɗakin Ka'aba Ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka
alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil
Ubangiji subhanahu wataala yake ce alam tara kaifa wai shin bakka da labarin yanda Allah mai girma da buwaya ya aikata ga mutanen mutane ma'abuta giwa wanda shine Abrahata da shi da mutanen shi da suka zo su rushe ɗakin Ka'aba Allah ya sanya wasu tsuntsaye suka ɗauko gasassun duwatsu daga wutar jahannama aka musu ruwan duwatsu gasassu daga wutar jahannama kaga mutanen garin Makka suna da wannan labarin mutanen da suke kewayen garin Makka suna da wannan labarin cewa duk mutumin da yake faman cewa ya rushe ɗakin Ka'aba to wannan mutumin lalle tabbas Allah ba zai bar shi ba kenan in ku aka ga wani mutum ya shigo ya yaƙi garin Makka kuma ya ci nasara kenan alama ce akan cewa wannan mutumin menene gaskiya gare shi ai shi yasa lokacin da Abrahata ya zo zai rushe ɗakin Ka'aba a cikin farmakin da sojawan Abrahata suka kai a cikin sansanin Makka sun ɗauki wasu raƙuma guda ɗari na Abu Sufyan yanzu Abu Sufyan sai ya nemi audience ya nemi tattaunawa da Abrahata da ya nemi tattaunawa da shi kafin Abrahata ya kai zuwa ga afkawa hari akan garin Makka sai Abu Sufyan yake cewa Abrahata na zo ne mu tattauna da kai akan harakar raƙuman nan guda ɗari da kuka ɗauke mana na zo na biyo kadin raƙuma na a bani abuna sai Abrahata ya ce wa Abu Sufyan ya ce wallahi da ka shigo na ganka mutum ne mai haske mutum ne mai kwarjini mutum ne mai kaza ya ce amma da ka yi magana sai na ji kawai ashe kai banza ne Abrahata ya ce wa Abu Sufyan ya ce ana faman za a kai wa garinka hari kana hirar raƙumi ɗari sai Abu Sufyan ya ce mai ya ce maganar raƙumi ɗari ya ce nawa ne wannan ba na guda ne maganar rushe ɗakin Ka'aba kuma shi ma ɗakin a kome shi ka je ka ga yadda za ku kara da shi abin da ya haɗe mu shi kenan ya ce ɗaki a kome shi akwai wanda zai ba shi kariya ni yanzu raƙuma na guda ɗari ni ba na abuna to lalle tabbas Abrahata da ya zo bai sha ba ga irin abin da ya same shi na irin azaba da ta sabka a kan shi da shi da mutanen shi gaba ɗaya kenan mutanen kewayen garin Makka sa da wannan labarin gaba ɗaya yanzu sai manzon Allah ya zo ya ce shi annabin Allah ne suka ce a mu muna nan mun yi tawakkufi muna zaman jira in Allah ya sa ka zo ka buɗe garin Makka ta zama taka Ka'aba ya zama ƙarƙashin mulkinka to mun yarda lalle kai manzo ne na Allah saboda idan ba manzon Allah bane ba kai Allah ba zai kyale ka ba ka shiga garin Makka da yaƙi kuma ka ci nasara akan su to ka ƙa'ida da suka dora to amma yanzu manzo Allah yana zawar aka samu al-fathu aka samu wannan hudin kawai sai ga mutanen waraitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja mutane suka rika shugowa addinin Allah jama'a jama'a tawaga tawaga wannan su zo su musulunta wannan ma su zo su musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja yace lalle mutane sun shugo addinin Allah tawaga tawaga yace wasa yakhrujuna min dinillahi afwaja kuma za a yi wani lokacin da mutanen za su rika fita daga cikin addinin Allah tawaga tawaga la ilaha illallah ka duba wannan magana mutane sun shigo jama'a jama'a in za a zo a yi wani lokacin da kuma za su rika fita jama'a jama'a yanzu manzo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo fitintinun ƙarshen zamani mutum zai wayi gari yana mai imani amma zuwa madace zama kafiri yana amarece da imanin shi amma zuwa gobe da safe ya zama kafiri mazalla yace zai sayar da addinin shi saboda wani abin da bai taka kara kariya ba bi aradin min ad-dunya qalil yanzu nawa daga cikin abubuwa suke faruwa kaga mutun yayi mursisi akan abin da ba haka nan bane ba kuma abin nan zai taba mishi addinin shi yanzu misali mu doki misalin da muke ta yawan bugawa kwanaki biyu da suka wuce misali harakar da ya shahi ɗan tsubu da bokaye duka iya daga ciki yanzu ka duba nan 2012 an yi wani ɗan kama iska a nan wajen magariya aka ce ai malami ne yana ba da wane ne mai waraka yana kiran har kutare duka yana warkar da su yana warkar da makahi yana warkar da wane ne wallahi ina tunawa a lokacin mota mota ake cikawa mota fa ni lokacin ina gabas ɗin nan mota mota diznaf diznaf ake cikawa mutane suna zuwa wancan wajen kuma zallan boka ne boka ne na ƙasa da ƙasa kuma an ce yanzu kwanan nan ma an yi wani a cikin Najeriya kuma daga nan mutane suke zuwa yanzu wannan bai zama ba wasa yakhrujuna min dinillahi afwaja ya zama to Allah kare mu Allah kiyaye to waɗannan abubuwa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa manzo Allah in kaga haka fasabbih bihamdi rabbika fasabbih kayi tasbihi bihamdi rabbika da godiya da ubangijinka wastaghfirhu sannan kuma ka nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala innahu kana tawwaba lalle Allah ya kasance mai amsar tuba ne to anan maganar cewa fasabbih bihamdi rabbika ai idza sallaita fa akthir min zalika idan kai sallah ka yawaita subhanallahi subhanallahi subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal azim idan kana sallah ka yawaita haka روى الأئمة واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصديقة بنت الصديق عائشة ألا كاري الرأى قالت تكي تشيوى من صلى صلى الله عليه وسلم بسلات وتسلى بعد أن نزلت عليه سورة الإخلاص سورة إذا جاء نصر الله والفتح باين سبكر دوان سورة أكيشي باب وتسلى دزي إن جاء عائشة face sai ya ce subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka rabbana sarki ya tabbata a gare ka ya allah kaga allah kuma yace mishi mi fasabbih bihamdi rabbika sai ya ce wastaghfirhu sai mazalla shi kuma sai ya ce allahumma ighfirli allah gafarta mini a wata riwaya daga ita aisha da allah kare da gare take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru mazalla yana yawaita an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi yana fada a cikin ruku'in shi da sujudar shi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yace ya ta'awwalul qur'ana manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fada a cikin ruku'i a cikin sujada subhanaka allahumma sarki ya tabbata a gare ka ya allah wa bihamdika godiya ta tabbata a gare ka ya allah allahumma ighfirli ya allah ka gafarta mini yace ya ta'awwalul qur'an bimana yana fasarta abinda aka umurce shi a cikin alqur'ani me Allah ya umurce shi Allah ya ce fasabbih sai manzo Allah ya ce subhanaka allahumma rabbana yace fasabbih bihamdi rabbika sai manzo Allah ya ce wa bihamdika wastaghfiruhu sai manzo Allah ya ce allahumma ighfirli shine ma'anar ya ta'awwal alqur'an bimana yana fasarta abinda aka umurce shi da shi a cikin alqur'ani mai girma abu huraira Allah kare da gare shi yake cewa اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها حتى تورمت قدماه ما زال صلى الله عليه وسلم يا بعد قوكري يا بعد كزاري يا بعد حمزري سوسي daga lokacin da aka safkar mushi idza jaa nasrullahi yace hatta tawarramat qadamahu har sai da takai kafahuwar shi suna kumbura wa nahala jismahu jikin shi ya rami sannan kuma wa qalla tabassumuhu sannan kuma murmushin manzo Allah yayi zama kadan kadan Imam Ikrima yake cewa lam yakuni nabi sallallahu alaihi wasallam qattu ashadd ijtihadan fi umuril akhirah ma kana minhu inda nuzuliha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kara qaimi da kara kokari da kara hamzari akan bautawa Allah subhanahu wa ta'ala ya karun mushi a lokacin da aka safkar mushi wannan sura idza jaa nasrullahi wal fata Imam Muqatil yake cewa lamma nazalat qara'aha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi mazalla ya karanta wa sahabbai wannan sura wa minhum Abu Bakr wa Umar wa Sa'd ibn Abi Waqqas atare da shi akwai Abu Bakr akwai Umar akwai Sa'd ibn Abi Waqqas fa fari'u wastabsharu suka wastabsharu aywa suka yi farin ciki kuma suka bada albishiri su sun yi farin ciki ko wa bakal Abbas al-Abbas sai hushir kuka ance idza jaa nasrullahi ay jaa nasr qad jaa nasrullahi haqiqa nasara Allah ta zo wal fat sanan ga bude buden garuruka anni kuma ga fato makka anni aga ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab sai al-Abbas sai hushir kuka Abubakar da Umar da Sa'd ibn Abi Waqqas kuma suke ga kaman cin nasara ne kene ya kamata ai horin ciki fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yubkika ya am manzo Allah ya ce me yake saka kuka ya kai baffa da qala sai yake cewa nu'a yake cewa nu'ita nu'ita ya ma'aikin Allah wannan ai ya kon mutuwa ne ake maka kamar jajanta maka cewa fa lokacinka ya zo karshe ne dama sako ne Allah ya turo ka ka kawo zuwa ga al'umma to sako ya zo an samu bude buden gairuwa mutane suna shiga addinin Allah afwajan afwaja me saura kenan mutuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi abin shi ya sanya al-Abbas ya fashi da kuka al-Imam al-Bukhari da wani daga cikin da wasu daga cikin malaman hadisi sun yi kawo hadisi daga Abdullah ibn Abbas Allah kare yarda gare shi yake cewa kana Umar ibn al-Khattab ya'zan li ahli Badr ya kasance Umar ibn al-Khattab yana neman izini ga mutanen da suka tafi yakin Badr wa ya'zan li ma'ahum yana nema min izinin in zauna tare da su dumara latijawan da suka tafi yakin Badr suke da fada suke zama zuwa yakin Badr wata daraja ce mai girma a cikin musulunci duk mutumin da ya tafi Badr to a sunanka sai an kara sai an ce al-Badri misali a ce Mansur Mamman Munir sai a ce al-Badri sai an kara al-Badri saboda a cikin sahabban ma waɗanda suka tafi yakin Badr darajar su daban ne لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى بعد سكي با وانا سكا فاري إيمان نا أكي غوغر ما يخاري دسو دبان سكي دا وطن دا سيدا كومي يني نا كومي يي دائي تو سكا سكا إيماني تو متانا نسكا تياجم بدر ياجي نهور كور أكي tsakanin manzala sallallahu alaihi wasallama a cikin tawagar da rundunar da bata wuce mutum 310 wani abu ba da mutanen garin makka mutum 1000 guda ko mutum 900 da wani abu kaga sun limka sulmiki nawa limki 3 sannan kuma ga rishin kayan aiki tare da musulmai su kuma wadancan ga kayan aiki tare da su aka zo aka buga to wadannan mutanen da suka tai wannan yakin na Badr gaba ɗayan su manzala yake cewa Allah subhanahu wataala ya yahe musu ubangiji ya yahe wa duk wanda ya tafi yakin Badr mazallaki ta la'alla Allah attala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum lokacin da Hatib ibn Abi Balta'a ya aikata abin da ya aikata na kuskure Umar yake cewa ya rasulullahi da'ani adrib 'unqa hadha almunafiq mazallaki ce kai Hatib ba munafiki bane ba mutun ne wanda yake son Allah da manzo kuma Allah da manzo suna son shi yace Umar bakka da labarin cewa Hatib ibn Abi Balta'a ya yi yakin Badr su hon suka yakin Badr su karshe ne a cikin al'umma to waɗannan mutanen da suka yakin Badr suna da wata fada su suke zama latijawa kenan Umar ibn al-Khattab yana zama a cikin su yanzu sai Umar ya nema wa Abdullahi dan Abbas ko kuma yake dauko Abdullahi dan Abbas shi kuma yaro ne dan kararrami sai ya dauko shi sai ya shigo da shi cikin waɗannan latijawa فوجد بعضهم من ذلك فقالوا يأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا من هو مثله yanzu Umar zai rika kawo mana wannan dan kararramin yaron fada ta manya tare da cewa muna da iya irin shi suna gida a zaune fa qala lahu Umar sai Umar yake cewa shi ho yaron nan da kuke gani yaro ne amma babba karami ne eh saboda yaro ne wanda ilimi ya karatu gare shi babba karami ne bi ikhtisar shadid Umar ibn al-Khattab ya karanta suratul nasr ya karanta idza jaa nasrullahi wal fatah har sai zo karshen ta sai yake ce yake tambaye wannan lattija da suke fada gaba daya yace mi ake nihi wannan surar mi take nuni akan shi wani yace ai tana nihi akan cin nasarar da Allah ya bai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana nuni akan fatahu makka tana nuni akan kaza tana nuni akan kaza kowa ya ida hadin abin da zai hadi sai Umar ya tambaye Abdullahi dan Abbas yace kai yaro mi zaka ce sai yace a wannan sura ta safko ne tana bayani akan cewa ajalin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo sai Umar ya ce wallahi ni ma abinda na fahimta game da wannan sura kenan kaga yaro ne a cikin manya amma kuma mi yana da ilimi a dalilin ilimin da yake da kaga ya samu zama tare da manya to wannan sura ce wanda tana nuni akan cewa lalle rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo karshe kuma abinda yake kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yawaita yawaita subhanallah yawaita alhamdulillah kenan yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala innahu kana tawwaba lalle Allah mai girma da guwaya ya kasance tawwaban ai mai amsan tuba ne dukkan mutumin da zai aikata ba daidai ba ya gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kar mutun ya yi wasa rayuwar nan da kake ciki lunhwashin nan da kake da a yanzu dama ce Allah subhanahu wataala ya bada irin ita zuwa gare ka ba wani karhinka bane ba ko wani iliminka ko wani cancantanka ko wani kazanka a fadlullahi ne yu'tihi man yasha kuma Allah ya baka duk abin da muka san lalle tabbas rayuwarmu tana cike da kusakure muna aikata abubuwan da ba daidai ba to mu yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala tun kahin ranka ya zo makoshi tun kahin rana ta huto daga yamma a lokacin da yawa la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amarat min qabl aw kasabat fi imanha khaira aranan da wani imanin bai an hwanawa rai komi kenan mutun yayi kokari ya tuba a cikin abubuwan da yake aikatawa na ba daidai ba ya bari wannan shine abinda wannan sura ta kumsa sannan kuma an nema annabi manzala sallallahu alaihi wasallam yayi istighfari to wannan yana nuna akan cewa akwai laihuhukan da manzala ya aikata ne a malaike cewa anan Manzala sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da wannan sura ta sabko mishi ya kasance iya neman gafara wajen Allah. Bi mana koda ga wani abin da ya cancanta ya aikata abin da ya cancanta amma ga wani da ya hishi cancanta. Mana kamar abin da itab ne. Laihi ba laihi bane amma da kai kaza da yahi. To akai irin waɗannan abubuwan amma ba yana nuni ba cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aikata zunuban da zai nemi gafara Allah subhanahu wataala sannan kuma wannan neman gafara neman kusanci ne da nuna lalle shi bawa ne ga Allah subhanahu wataala haƙiƙanin bauta kenan bauta ce ga Allah subhanahu wataala kankantar da kai sannan kuma da roƙon Allah ya yahi maka koda kai wasu gusakurai manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa rabbighfir li khati'ati wa jahli Allah ka gafarta mini kuskure na da abinda na aikata na a halin jahilci wa israfi da abinda na aikata na wuce gura da iri fi amri kullihi a cikin al'amari na gaba daya wa ma anta a'lamu bihi minni abinda kuma Allah kai ne ka hi sani ni ban ma san shi ba Allahumma ighfir li khati'ati Allah ka luka gafarta mini kusakuraina wa amdi da abinda na aikata na da gangan akan hali wanda yake na kuskure sannan kuma wa jahili wa hazli Allah ka gafarta mini abinda na aikata a jahilce ko kuma abinda na aikata a cikin wasa wa kullu zalika indi kuma dukkan waɗannan kusakura ana samu tare da ni Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu manzala yake ce Allah ka gafarta mini abinda na gabatar da abinda na jinkirtas wa ma a'lantu ma asrartu da abinda ne a bayyane da wanda ne a boye antal muqaddimu antal mu'akhir kiran ya daga cikin abinda manzala Allah yake addu'a yake roƙon Allah subhanahu wataala wanda wannan kuma yake maka nuni akan lalle gaya ta ubudiyya bi mana kaiwa kololuwa kaga Allah yayi maganar cewa قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
وبنجي سبحانه وتعالى يا غفرتا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذنوبين ما تقدم وما تأخر da abin da ya gabatar da abin da ya jinkirta gabaɗi Allah ya gafarta mushi to amma manzon kasancewar shi bawa ga Allah subhanahu wataala mai nuna halin kaskanta da nuna cewa shi ba wani abu bane ba a gaban Allah subhanahu wataala manzon yana yawaita addu'ar Allahumma ghafirli kaga har yake cewa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 100 marra yace ina neman gafaran Allah ina tuba zuwa gare shi tare da cewa ba lahi yake aikata ba amma kuma yace sama da so dare yake hudin haka yake neman gafara Allah a samu a cikin wuni ya bauta wa Allah subhanahu wataala har kafafun shi suna kumbura Aisha take cewa ya rasulullahi hawwin ala nafsika ya ma'aikin Allah ka sauƙaƙa wa kanka kar ka walatar da kanka Allah ya gafarta maka zunubanka gabaɗaya idan me kake ba kanka wahala manzo Allah ya ce awalam akun abdan shakuran ya Aisha ke Aisha bazan zama bawa mai godiya ba ka duba fa a halin godiya ne wannan bautar da manzo Allah yake kirtawa gabaɗaya godiya yace yake ga Allah subhanahu wataala to ina ga ni koke wanda ba mu san ba halin mu ya yake ba mu san ba gobe mu ya za ta kasance ba mu san ba in muka fuskanci Allah subhanahu wataala da wace irin wani irin yanayi zamu tahi ne muna cikin halin Allah ya yarda da mu ko kuma zamu tahi ne a cikin wani yanayi wanda yake ba shi ba dan haka kaga nahnu aula mu muka hi cancanta akan mu yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mu yawaita aikata ayyukan suke na alheri ne saboda Allah subhanahu wataala ya ji kanmu ya gafarta mana abin da ya kasance muke aikatawa na ba daidai ba wannan shine karshen suratul nasr kai tsaye sai suratul kafirun insha Allah bismillah
bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
بسم الله الرحمن الرحيم نسونا الله من رحمه من جنكي سورة الكافرون sura wanda take bayani akan matsayin da ya kamata mutum mai imani ya doka game da kafiri wannan sura ce wanda take makkiya kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud da Al-Hasan al-Basri da Ikrima suka ambata duk da cewa an samu wasu daga cikin malamai sun ce sura ce wanda take madaniya an samu haka a cikin wasu daga cikin maganganun Abdullahi dan Abbas an samu haka tare da Qatada da Imam Dhahhak wannan sura tana da ayoyi guda 6 tana da ayoyi guda 6 ubangiji subhanahu wataala kahin mu kai zuwa ga tarjuma surar sababin safkar surai ibnu ishaq ya ambata cewa abdullahi dan abbas ya ce anna sababa nuzulaha anna alwalid ibn almughira wal as ibn waila wal aswad ibn almuqallib wa umayya ibn khalaf waɗannan mutanen guda 4 na harko daga cikin su al-Walid ibn al-Mughira na biyu shine al-As ibn Wa'il na uku shine al-Aswad ibn al-Muttalib na hudu shine Umayya ibn Khalaf waɗannan mutanen guda 4 sune kamar manya-manya a cikin Qurayshawa waɗannan mutanen laqu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka samu haduwa tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa qalu ya Muhammad sai suka ce ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce yanzu dai abun nan tunda tarkatarkan nan ta kai inda ta kai ka hadi mun hadi ka ja mun ja suka ce yanzu da za a yi shikenan a zo a samu wata matsaya tsakatsakiya sai a tsaya anan shikenan sai a fasa rikici tsakanin mu da kai suka ce halumma fal ta'bud ma na'bud suka ce yanzu yanda za a yi ka zo ka bauta ma abinda muke bautawa salata da uzza wa na'bud ma ta'bud mu ma kuma sai mu bauta ma abinda kai kake bauta ma wa nashtariku nahnu wa anta fi amri fi amrina kullihi sai mu yi tarayya da mu da kai a cikin al'amuran mu gaba daya ba za a zo a rika wani tsangwama ba ko ana fadi ba wani magana a mun zama tahiyya daya mu bauta wa Allahn ka kuma halau a zo a bauta wa guma kan mu suka ce haka za a yi suka ce kuma dalilin haka fa in kana alladhi ji'ta bihi khairan mimma bi aidina idan zama to abinda ka zo da shi shine mafi alheri saboda abinda yake hannunmu suka ce qad sharaknaka fihi to shikenan mu ma gashi nan mun zo mun yi tarayya da kai a cikin wannan abu suka ce kuma in ya zama to abinda mu muke sama shine daidai wai bautan kuma kanwa yace ka suka ce kaga in ka zo ka bauta ma gumar kan tare da mu kai ma kai tarayya a cikin alheri da yin abin da ya kamata game da bautawa gumar kan mu wannan shine abin da suka hodi shi da can ubangiji subhanahu wataala yake cewa waddu law tudhinu fayudhinun sun so ka dan sassafta su wahe su mi su wahe sassafta to shi kuma harakar imani da harakar musulunci babu zancen sassaftawa kace a ga hadisi ne ya tabbata shikenan saboda kar a yi rikici kar a hada mutane husuma kar wani ya ce kaza kar wani ya ce an zage shi a wannan hadisin kawai shikenan a ba a fasa aiki da shi a musulunci yana yiwa a ba yiwa ba za ka fasa cewa ba mai bautawa annabi Isa kahuri ne ba za ka fasa cewa mai addinin yahudanci kahuri bane ba saboda aya ce a cikin alqur'anin ka take ambata haka duk yanda za a yi sulhu tsakanin addinai a ce a zo a yi tahiyya daya musulunci kristanci a yahudanci addinai guda uku daga sama ubangiji daya sun samu rarrabuwa ne a cikin wane ne da aka kar wani aibanta wani kenan aka yi haka za a soke wasu ayoyin alqur'ani ko ba ka ba to da aka addinin musulunci zamne yake da gindin kanshi zamne yake da gindin kanshi babu wani tsarin da zai zo ya ce a yanzu kasancewar an ci gaba an zo karni na 21 ana cikin 20th cycle kasashe sun waye ana ta hada ana wane ne a zo a ce bari a duba ayoyin nan waɗanda ake ga ba sa iya tahiyya da yau a cire su a kawo su ayoyi ko kamar ce wannan babu wannan musulunci shine Allah ya ce qul ka fadi musu ya ayyuhal kafiruna ya ku kahurai wannan kuma shi ma kai tsaye zai zamanto mayar da martani game da masu aqida sassaftawa wai ba za ka ce kahuri ba ba za ka ce kahuri sai aka ce ba ai fulan takfiri wani su ɗan ba su tsatsauran ra'ayi ba su kafirtar da mutane a kaka kafirta kowa su a tsarin su babu zance a kafirta kowa ya ba yahudi ba za ka ce mai kahuri ba krista ba za ka ce mai kahuri ba alali kuma Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam Allah ya ce sun kafirta kai in ka ce ba su kafirta ba to kai ka kafirta magana fa kenan man lam yukaffiru alkafir fa huwa kafir duk wanda bai kafirtar da kahuri ba to kahuri ne shi ma saboda Allah ya ce wa da kahuri ne kuma kai ka ce a akwai kaushi a cikin magana a sassafta shine kai tsaye ma da aka bude surai kaga su sun zo sun ce mishi a sassafta ko sai Allah ya ce qul ka fadi musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuhal kafirun ya ku kahurai ba ce ba ya kai ubayya ya kai alwalid ibn al-mughira ko kuma umayya ibn khalaf ko wanda makamancin wannan a ta kai kahuri kai tsi la a'budu ma ta'budu ni ho da kuke gani in ku ba ku san abin da kuke ba ku da ma bautan ku da kuke ta shiriri ta ci bakku da matsaya shi yasa har kuka nema wai a sassafta kina la a'budu ma ta'budun bana bautawa abinda kuke bautawa abinda nake abinda bana bautawa abinda ku kuke bauta ma allolinku da kuke bautawa guba kanku da kuke bautawa ni bazan bauta musu ba la a'budu ma ta'budun sai ce wala antum a'biduna ma a'bud kuma a tsarinku da tahiyyanku ku ma baza ku bauta ma abinda nake bautawa ba shi yasa kun gane gaskiya nake kiran ku zuwa gare shi kuma abinda nake kai gaskiya ne amma ku zo ku yi biyayya kawai haka in ya gagara kenan wala antum abiduna ma a'bud sannan ya ƙara maimaita musu wala ana kuma ni kinnan da kuke gani wala ana abidun ma abattum ni ba mai bauta ba abinda kuke bauta ma bane ba kuma ya sake maimaita musu cewa wala antum abiduna ma a'bud kuma kuma ba masu bautawa abinda nake bautawa bane ba da haka ya za a yi lakum dinukum waliyadin kowa yana shi lakum dinukum addinin ku yana gare ku waliya dini nima addini na yana gare ni kai kai naka ni inawa ba dole sai an zo an yi hadin gambiza ba a zo a ce abauta wa Allah a 2021-2022 kuma abauta wa gumakansu haka suka so a yi shi ne Allah ya sabkar da wannan sura yake bayyana musu bara'a ma'ana kwata-kwata ba mu baram-baram dukkan mutumin da yake kahuri ne bai da alaka da mutum mai imani bai da alaka da mutum mai imani shine cewa Allah yake cewa bara'atun minallahi wa rasulihi
bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikin
fasihu
fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin
wa adhanun
minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar أن الله بريء من المشركين ورسوله
حسبك وبنجي سبحانه وتعالى كي تشوا يا رك يوم مصلي تشوا يا رك تكير أكيد المسلم تي كأيدا تأل ولا أول براء إذا كت أل ولا شين جبنت اللهم ركوكم سو دك متمن نزاك سو دول زمان تو إيماني نزاك سوش سنكم والبراء البراء شين برم برم wana ba ni ba kai ba ke ba ita saboda ta ki Allah za ku so juna saboda ta so Allah za ku ki juna saboda ta ki Allah duk mutumin da yake Allah wajibi ne ka kishi duk mutumin da ya so Allah wajibi ne ka so shi a ka'ida addinin Allah ana so dan Allah ana ki dan Allah amma a yau ka'ida ta juya ana so dan duniya ana ki dan duniya idan mutum iya da dukiya ko iya da mulki zaka ga kowa yana haba-haba ana tururuwa zuwa gare shi ana neman yardan shi ana neman alaka da shi ana neman relation da shi ana neman ya za a yi wata haraka ta hada ku idan kuma babu wannan duk irin yanda yake da imani ko da imani shi yana taya kaman yanzu ba in sallama ya cika yi muku sai ku ji ya dame ku to mu sani cewa da sunan addini ka'ida ita ce ana so ne dan Allah ana ki dan Allah dukkan ku mutumin da ya so wani ba dan Allah ba wallahi zai yi nadama dukkan mutumin da ya ki wani ba dan Allah ba shi ma zai yi nadama shine Allah subhanahu wataala amma da cewa bara'atun minallahi wa rasulihi baram-baram ne minallahi daga Allah wa rasulihi da manzon shi Allah da manzon shi sun yi baram-baram dawa game da dukkan abin da ke shirka ne da mushrikai من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الله تفسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين سيتي وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء تيوى ألا ياي برم برم من المشركين ألا ياي براءة مشركي ورسوله بريء من المشركين أيضا كم من زيش ما ياي براءة مشركي با ألا دمن زيش سني براءة قطة قطة دا أبندك شركاني درسك مشركين to wannan ita ce ka'ida ta addinin musulunci babu zancen kara ko wani ruha-ruha ko kuma a bari a tayi tare a kai kaza an tsauri da yawa yanzu a yau zaka ji ana kira a saman kafafen sadarwa cewa wai kar a kausasa murya game da abin da ya shafi masu addinin kristanci kuma su addinin yahudanci to ya zaka yi ayar qur'ani ce tace sun kafirta in dai musulmi ne kai ka yarda da qur'anin to ba yanda za a yi ka kewaye waɗannan ayoyin ka zo da wani yanayi wanda zaka ce wannan mutanen ba su kafurta ba mabiya addinin Annabi Isa ne sun kafurta kawai to daga wannan sura tana karantar da mu cewa mutum mai imani ya tsaya a matsayin shi na mai imani dukkan wani abin da yake irin hade-hade da ake irin na yau mutum ya nisance shi saboda ya kare imanin shi ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantarwar da aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita na'am سورة الكوثر
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
بسم الله الرحمن الرحيم ده سونا الله مي رحما مي جين كاي سورة الكوثر سورة ده تكي بياني اكن روان الكوثر وانا سورة مكية تي حكى عبد الله بن عباس يا امبتا ادي لوكاتين داكا سامو سوكا امبتا تشيوا مدنية تي دي تشا سورة تي تكي مكية وبنجي سبحانه وتعالى وانا سورة تانا ده ايو يغدا اوكو Allah ya bude ta da fadan cewa inna lalle musu Allah a'tainaka mu ne muka baka kyautar al-kautsara ita shine ruwan al-kautsar idan ka ce al-kautsar suna cewa ana nihin da shi wannan tafkin da wani bangaren shi yake cikin gidan aljanna wani bangare shi kuma yana saman doron kasar da Allah ya ajje wanda za a yi hisabi a samanta wannan ruwan na al-kausara dukkan wanda Allah subhanahu wataala ya arzuta shi da kwat daya na ruwan al-kausar to fala tazma ba'dahu abada har abada da ke da ishruwa kun yi hannun riga ba za ka ƙara jin ishruwa ba idan kai kwatawa daya na ruwan al-kausar in kai ka sha ruwa sai dai kawai shan ruwan ne kake sha'awar shi ya burge ka amma ba dan kana jin shuruwa ba kace bari ka sha ruwa wannan tafkin Allah subhanahu wataala yayi kyautar shi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama sannan kuma dukkan wani mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai sha wannan ruwan na al-kausara to wannan ruwan na al-kausar kuma baya shayuwa dole sai mutun ya tsaya ya jajirce ya aikata ayyuka managarta wanda wannan ayyukan su ne za su zamanto sababin da mutun ya samu daman shan wannan ruwan na al-kausar hadisi yazo a cikin sahihu muslim daga Anas ibn Malik Allah qadir ra gare su yake cewa bainama nahnu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iz aghfa ighfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sadda kanshi ya danyi kiskirin kiskirin ثم رفع راسه وسيم ذلك دغ كانش ده دغ كانش متبسما yana 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 bulmushi qulna sai sahabbai suka ce ma yudhikuka ya ma akin Allah aw ma adhakaka me yake saka dariya ya rasulullahi qala mazalla yace nazalat alayya alifan suratun mazalla yace ai yanzu nan ko dazin nan wata sura ta sauko a gare ni yace bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar thumma qala sai manzo Allah yake cewa atadaruna mal kautsar wai shin kun san me ake cewa al-kautsar din nan qulna Allahu wa rasuluhu a'lam sabai suka ce Allah da manzo su ne mafi sani qala manzo Allah yake cewa innahu naharu wani tafki ne wa'adanihi rabbi azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya mun alƙawalin bani shi alaihi khairun kathir akwai alheri mai yawa a tattare da wannan tafkin huwa haudun shine wani tafkin da taridu alaihi ummati yawmal qiyama al'umma ta gobe kiyama za su yi cunturundu su zo kan wannan tafkin manzo Allah yace aniyatuhu adadun nujumi wannan tafkin adadin kofin da ake shan ruwan da shi adadin kofin adadin taurarin da suke cikin sararin samaniya ne nawa ne adadin su Allah ya sani ko to iya adadin kofin da suke sama wannan ruwan kenan babu zancen wani shaka bane a in ka zo kai ma da naka kofin kawai sha zakai in dai aka maka ka samu darajtawa da ni'imtawa da gatan zawwa shan ruwan al-kausar daga ka zo akwai kof naka wannan naka ne wannan nawa ne wannan naki ne Allah arzuta mu ana cikin haka fayukhtalaju al-abd minhum sai manzo Allah yaga ana kora wasu mutane ana hana su zawwa sai manzo Allah ya ce innahu min ummati wannan mutumin da aka kora iya cikin al'ummata fayuqal sai a ce manzo Allah innaka la tadri ma ahdatha ba'daka ya ma ki Allah baka san ba abin da ya kirkira bayan ka yasa a sunan addini amma ba addinin bane ba wannan shine malamai suke magana kullum hatsarin bid'a hatsarin kirkire da sunan addini cin gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bid'a kace a ai ga wani abu nan manzon Allah ya zo yayi shekara 23 ta annabtan nan duka bai hodiya mutane ba sai kai ka gano shi a yau wallahi hatsari ne mai girma iya ɗaya daga cikin abin da yake hana mutun ya sha ruwa al-kausar aikata bid'a la tadri ma ahdasa ba'daka manzo Allah sai ya ce fasuhqan fasuhqan a ƙara nisantar da su a kora su a jefar fajiyan kiyama manzo Allah ya ce a kora ka yo ka shiga uku so uku kai ka shiga miliyan za a ce ko sama da haka nan ma a ran da ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tahiyya a cikin wannan tawaga tashi alama ce daga cikin alamun cin aljanna ne kai sai zaman to a shine ma yake bada umarnin cewa anisantar da kai anisantar da kai ai ka shiga uku da haka mu yi kokari matuƙa mu zaman to mabiya sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ambata jiya daga cikin sharɗan aikata aike samu karbuwa a wajen Allah dole sai an samu ikhlasi yi dan Allah sannan kuma a samu yi a saman tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan sura ita ce suratul kausar Allah yake cewa fa salli li rabbika kai salla li rabbika dan ubangijinka wanda wannan kuma yana maka nuni akan yin aiki da ikhlasi yin aiki dan Allah dukkan in raka'a nawa zaka rika yi in dai ba kana yi bane dan Allah wallahi sallaka sallar banza ce ko ba ladan da zaka samu a wajen Allah saboda an rasa sharadi daga cikin sharadin amsan aikin shine ikhlasi babu yi dan Allah kana yi ne kina yi ne dan a ce kina sallah kana yi ne kina yi ne dan a ce wane ya iya sallah ya iya ruku'i ya iya sujada ya iya karatu ya iya kaza ya iya kaza kowane lokaci mu yi kokari gwagwarmaya ce tsakanin mu da zuciyar mu da shedan dora zukatan mu akan yi dan Allah dole sai ka gwagwarmaya da zuciyarka kuma ba a ce a gashi na an yi gwagwarmaya da shikenan ka kaire da zuciyarka a gwagwarmaya ce wanda har sai an kai zuwa shiga kabari shedan iya na iya biye da kashi ma ya za a aikata aikin da ana samun lada amma kuma kai ka aikata aikin ba za ka samu lada ba saboda ka aikata aikin ba dan Allah ba to wajibi ne mutun ya rika lura da waɗannan abubuwa gwagwarmaya ce a cikin rayuwa wanda ba ƙariya take ba matakar dai mutun yana numfashi fa salli li rabbika kai salla domin ubangijinka wan harasan nan kuma ka soke dabbarka bimana ka yanka dabbarka wanda ake soke irin raƙumi ka soke dan Allah wanda ake yankawa irin kankanan dabbobi kuma ka yanka da sunan Allah bismillahi Allahu akbar ka yanka kuma in zaka yankan nan kai dan Allah kar kai dan umurnin aljannu kuma makamancin wannan dukkan mutumin da zai yanka a dalilin umurnin aljannu wannan mutumin ya bar musulunci saboda ana yin sallah da yanka ne qul inna salati wa nusuki
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin
qul inna salati ka fadi musu cewa sallaka wa nusuki da yanke yankenka da zaka yanka kenan wa mahyaya da rayuwarka wa mamati da mutuwarka lillahi rabbil alamin wadannan abubuwan guda hudu da aka ambata gaba daya mallaka ce ta Allah ubangijin halittu kenan in kai yankan nan dan wani Allah kenan ka dauki wani abu daga cikin anwa'ul ibada ka yi shi ga wani Allah to a dalilin haka kuma wannan zai bayu zuwa ga kabar musulunci zaka zaka yanka dan Allah dukkan wanda zaka tafi wajen dan tsubbu ko wajen boka a ce a samu rago fari tas a samu kaza mai wake wake a samu dan akuya baki kirin a samu wane ne kaza wallahi alama ce akan ce aljannu ne ake ma wannan yanka daga ran da kuka zaman to masu ma aljannu yanka to kun ga barin ku ga musulunci kenan Allah kiyaye فصلي لربك وانحر يتي ان شانئك هو الابتر ان شانئك هو الابتر وان ايه تقرش ان شاء الله تعالى سي مبرتا زوا غوبي سي مفسرتا تا كوما جي ايرين ابين دا تاكي دوكي دا شي نا بياني ان شاني دلي مقيينكا هو الابتر شي ني مي يكككن بايا سنا حدين مي يكككن بايا اسبون سبودا واسو دليلكا دا سبودا واسو دليلي وان ان شاء الله تعالى غوبي زامو جيسو ubangiji subhanahu wa ta'ala shiri da mu karantar da ayyuka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita sai tambayoyi da aka yi jiya tambaya ta fari hukuncin sanya turare na hayaki a cikin azumi sanya turare na hayaki baya daga cikin abin da ke kare azumi ne da zaka ji su malamai suna cewa yana kare azumi babu wani dalilin da yake nuna cewa yana kare azumi baya tsaya lakan bacin abinci wala kan bacin abin sha wala makamancin wannan idan da zaka karanta abubuwan suke warware azumi gaba ɗaya wannan ba zaka same shi a ciki ba da irin sanya turaren wutan da abin da ya shahi irin misali diga magani irin na ciwon kunne ko ciwon ido ko maganin da mai asim zai wannan numfashin da zai shaka da sauran abubuwa makamantan waɗannan duka ba su cika abin da suke warware azumi kuma dora waɗannan abubuwa a matsayin su sa kwalli da sauransu a ce wai yana warwar azumi wannan dora mutane abin da ba su iya ne la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha bimaana addinin musulunci sauki ne kamar duk abin da bai ciki dan kai ka sa shi ciki bai zamantowa a cikin wa har ila ila an yarisa Allahu al-ardh rabban alayha duka wannan ba su ciki abin da suke warwar azumi da kamar karmu matsama kan mu akan su tambaya ta biyu hukuncin bin sallah ta tarawihi ko sallah ta farilla misali kuna makwabtan masallaci last speaker yana kai muku sai ku rika bin sallah daga last speaker wannan baya halatta iya daga cikin tambayar da aka wa fatawa lajina da'ima sun ba da amsa akan cewa baya halatta mutun ya bi sallah ta last speaker abinda zaka yi shine zaka bi liman abin liman din ne zaman to ko kana ga liman ko kuma kana ga wanda suke ga liman kenan kana ga mamu yanzu misali sallar da ake anan kaga wanda suke cikin masallaci da mata da suke tsaya misali daga can baya kaga suna ganin abinda aikin da masu kallon liman suke aikatawa wannan babu lahi sannan kuma sautin da ake sa na sama kuma zai taimaka musu akan sawara abubuwan da ake to amma ka kece cika bi sallah da daga gida sai aka yanke wuta yaya zaki shikenan limanci ya sauka daga kan liman yanzu ya zama ke da limamin kanki zaki ci gaba ki ida sa ko kuma zai yanke sallar zaki ki fara sabuwa ko kuma irin misali sujudan da ake zuwa ta tilawa kawai yana cikin karatu sai ku ya ce Allahu akbar ashe shi sujuda ya tayi ke kuma kike ruku'i da ya taso ya ce Allahu akbar sai ya cika bura karatun Qur'ani ke kuma kina ruku'i ko biki ya ce sami Allahu liman hamida kaga akwai rudu da yawa daka baya halatta bin sallah daga last speaker a daidai lokacin da baka ga liman kuma baka ga wanda yake ga liman baya halatta na'am
dan nan tambaya ce addu'a ce take na to san ba ku tana take so awa mallam ko tana so mallama ta da wato zara Isma'il ina mene ne ko addu'a daga mallam Sheikh Elias da kuma Abdullahi Nigeria
to sai ta karanta karshe wata daga cikin uwa tana barin addu'a fatan ubangiji subhanahu wataala biya mana bukatun mu na alheri gabaɗa Allah biya mata bukatun ta Allah yaye mata abun da take fama da su na musiba alheri Allah tabbatar gare ta ta tabbatar gare mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah